Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar Arewa. Za kuma a iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Litinin 11 ga watan Yuli. Za ku ji cewa Majalisar Yara a Najeriya ta yi barazanar maka hukumomin Najeriya a kotun duniya muddin ba a kula da yaran da ke sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar. Za kuma a ji kashi biyu na hira da Dr. Aminu Gamawa kan ranar mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya. Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirinsa na da rashin tayi akan bar arha. Sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurayi kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta shiga sabon mako bayan da ta fuskanci tarzoma cikin makon da ya gabata. Yan sanda suka kashe bakar fata biyu, ɗaya a jihar Louisiana, ɗayan kuma a Minnesota, da kuma harbe jami'an 'yan sanda biyar a birnin Dallas da ke jihar Texas, yayin wata zanga-zangar lumana kan cin zarafin bakar fata da ake zargin jami'an tsaro. 'Yan sanda a Dallas suka ce ɗan bindigar da ya kashe jami'an 'yan sandan birnin, Michael Xavier Johnson, yana shirin yin mummunan ɓarna. Baturin 'yan sandan birnin David Brown ya ce, mun haƙiƙance wannan maharin yana da wasu manufofi waɗanda a ganinsa daidai ne ya auna hari kan jami'an tsaro, ya samu ɗanɗana kudar mu kan abin da ke kallo a zaman wani yunkuri ko ƙoƙarin jami'an tsaro na ƙuntatawa baƙar fata. 'Yan sanda a birnin sun takaita shirin Johnson lokacin da runduna ta yi amfani da wata na'ura da ta kai bam inda ya makale. Shugaban 'yan sandan ya ce sun yi amannar cewa sun kare rayuka masu yawa da suka ɗauki wannan mataki na halaka ɗan bindigar.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga shugabannin Sudan ta Kudu, ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, su taka magoya bayansu waɗanda suke ɗauke da makamai burki. Daga nan kwamitin ya yi gargaɗin cewa ci gaba da kaiwa farar hula da cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya hari na iya zama laifuffukan yaƙi. Jakadan Japan Koro Bisho, wanda shi ne shugaban kwamitin sulhu na karɓa-karɓa mai wakilai 15, ya yi magana a madadin kwamitin a birnin New York jiya Lahadi, bayan da kwamitin ya yi wani zaman gaggawa dangane da rikicin da ke faruwa a Juba, babban birnin ƙasar ta Sudan, wato Sudan ta Kudu. Ya bayyana halin da ake ciki a ƙasar a zaman na gaggawa, ya ce hakan wato an kashe aƙalla sojan ƙasar China ɗaya wanda yake aikin kiyaye zaman lafiya, aka kuma jikkata sojojin Rwanda masu yawa a arangamar. Zuwa yanzu babu kiyasin waɗanda suka jikkata har zuwa daren jiya Lahadi, kuma har yanzu babu tabbas ko dakarun da suke biyayya ga shugaba Salva Kiir da masu biyayya ga mataimakin shugaban ƙasa na farko Riek Machar za su mutunta kiran da kwamitin sulhun ya yi masu. Wani gidan rediyo a Juba ya bada rahoton mutane kusan 176 ne aka kashe, yayin da wani kakakin Machar ya ce aƙalla mutane 150 ne aka kashe, waɗansu da dama kuma sun jikata. Duka shugabannin biyu sun bada sanarwa ta haɗin gwiwa, suna kira ga jama'a su kai zuciya nesa, amma hakan bai samu nasara ba.
Wata cibiyar bincike mai zaman kanta a Ingila da ake kira IHS a takaice ta ce ƙungiyar ISIS tana ƙara hasarar yankuna da a da suke ƙarƙashin ikonta a ƙasashen Iraki da kuma Siriya, kamar yadda cibiyar ta yi bayani jiya Lahadi. Cibiyar IHS ta ce ISIS ta rasa kashi 12 cikin 100 na yankuna da take iko da su a watanni 6 na farko na wannan shekara, ƙari kan kashi 14 da aka kwace daga hannunta a bara. Baki ɗaya cibiyar ta ce ISIS ta rasa murabba'in kilomita 68,300 na ƙasa a ƙasashen biyu a bara. kungiyar ta yi wannan rashin ne sakamakon matsin lamba daga dakarun Syria da suke samun taimako daga jiragen yakin Russia da kuma mayakan sa kai na Kurdawa waɗanda Amurka take daurewa gindi a Iraki kuma sojojin kasar waɗanda Amurka take taimakawa da jiragen yaki suka sa kungiyar tarsa biranen Ramadi da Fallujah duk da cewa har yanzu kungiyar tana rike da babban birnin Mosul amma duk da haka kungiyar ta kaddamar da munanan hare-hare da bama-bamai a birnin Baghdad da Paris da Brussels haka kuma ta tanzara wasu kai hare-hare a wasu sassan Turai da kuma Amurka.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Somalia mayakan Al-Shabaab sun kwace wani sansanin sojin kasar da ke wani wuri da ake kira La'antabur a wani tsohon gidan yari da ke tazarar kilomita 40 yamma da birnin Mogadishu kamar yadda jami'an kasar suka yi bayani. Mayakan sa kan sun kai hari kan sansanin ne da misalin karfe 1 da rabi da daren Litinin din nan suka kashe sojoji suka kuma kwace makamai da manyan motocin soja kamar yadda dai aka ji daga bakin jami'an tsaro. An fara kai hari ne da kunar bakin wake da motar da aka dankarawa da kiyoyi a kofar shiga sansanin. Sannan ɗaruruwan maharan da muggan makamai suka bude wuta. An ce wasu sojoji a sansanin sun so su kare kansu to amma yan bindigar sun fi ƙarfin su. Wani jami'in tsaro ya ce an kashe akalla sojoji uku amma jami'an ƙasar suna fargabar asarar za ta fi haka. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To majalisar yaran Najeriya ta ce saboda irin mawuyacin halin da yara ƙanana ke ciki a sansanonin yan gudun hijira a ƙasar ta baiwa gwamnatin ƙasar wa'adin kai ɗauki kuma muddin hukumomin ƙasar suka gaza ita fa za ta ruga kotun duniya ta maka hukumomin. Daga Jos ga wakiliyarmu Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Majalisar Yaran Najeriya mai suna Children's Government Nigeria ta ba gwamnatin tarayya kwanaki 30 ta samar da abinci da kayayyakin more rayuwa wa yara da 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban a fadin Najeriya. Yaran waɗanda suka fito daga jihohi 36 na Najeriya sun zo nan Jos ne don miƙa ƙorafinsu wa hukumar kare haƙƙin jama'a shiyar arewa ta tsakiya kan halin kunci da 'yan gudun hijira ke ciki a sassa daban-daban na ƙasar. Na fara da jin bayanai daga yaran kan manufar zuwansu nan Jos.
Sunana Sani Sani Banki daga Kano State. IDP camps akwai wanda suke lack nutrition, ba abinci. Shine muka zo nan mu bada wa expectation da a nema musu abincin da za su ci. Gwamnati su nema abin da za su bayar ma 'yan camps din. A nan mun ba su kwanaki 30 su bayar da komai da komai. Kafin nan har dai ba su bayar ba, za mu kai su kotu an kab duniya.
Kuna ganin kaman gwamnati ta kasa biya muku bukata ne yasa har kuka rubuta kuka yi tattaki tun daga Abuja har zuwa nan?
Mun yi haka ne dan mun ga har yau gwamnatin ba su fara komai ba, shi yasa muka yi da kanmu. Da sun yi ba za mu yi ba, amma yanzu da muka ga ba su yi ba shine muka zo kwata ma kanmu 'yanci.
Sunana Halimatu Abubakar. Ni na zo daga garin Sokoteni. Mun zo saboda mu gabatar da abin da ake yi a Borno State da babu abinci kuma mutane suna ta mutuwa. Muna buƙatar abinci da sauransu da kaya da gidaje a gyaggyara musu.
Wasu 'ya'yan Majalisar Yaran Najeriya kenan ke bayani kan halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Majalisar ta kuma koka yadda ake cin zarafin yara ta hanyar musu fyaɗe da fatauci da su da ma yadda gwamnatoci ɗaiɗaikun jama'a da wasu ƙasashen duniya ke bada kayayyakin agaji a sansanoni amma wasu ke wawurewa suna barin 'yan gudun hijiran da yunwa da takaici. Jagoran yaran Patrick Ipeme ya ce sun ƙirƙiro majalisar yaran ne don koya musu dabarun gudanar da mulki tun suna ƙanana.
To abin da ya kawo mu nan shine halin da yara suke ciki a cikin IDP camps particularly a Maiduguri. Yara suna mutuwa domin rashin abinci. Kwanan baya ka shige yara kusan 100 aka ɗibe su daga ciga camp zuwa asibiti domin abinci. Shine yara nan jira suka gani suka ce hakan kuma bai kamata ba. Domin me gwamnati tana sa kuɗi kasa jiyowa a doron duniya na suna bada kuɗi, akwai kungiyoyi suna bada kuɗi, akwai mutane da su da dan abubuwan da suke da shi su je har Maiduguri su bada wannan. Wannan kasan mu tana da arzikin da ya kamata, ko da mutum baya aiki ne kare zona wai a rana ɗaya bai ci abinci ba, shine yara suka tashi suka jigin wannan bai kamata ba. In sun bar hakan yana faruwa a Maiduguri, wata rana duk wannan abun zai kama kowa a Najeriya.
Coordinator hukumar kare haƙƙin ƴan adam shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya, Madam Grace Pam, tace hukumar ta za ta hada hannu da gwamnati wajen ba yaran yancin su.
Muna so mu sa kai sosai a gan cewa violations din yara yawa, tauye ma yara haki. A camp da muke jin labarin kam gaskiya za a shiga da karfi ne sosai a tabbatar cewa waɗannan abubuwan in ba ma sha karfin su gaba daya ba a dan dai rage dai a san ce an yi wani abu akai.
Madam Grace Pam kenan, coordinator hukumar kare haƙƙin ƴan adam shiyar arewa ta tsakiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe.
To a gaida Zainab, kafin mu ci gaba a ɗan girgije. Gaida ƴan matan Somalia, kamar yadda aka ji a shirinmu na wato da ya gabata, yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya, kuma taken bana shi ne kyautata makomar ‘ya’ya mata, wanda don haka ne na tuntuɓi Dr. Aminu Gamawa na Jami’ar Harvard ta nan Amurka, wanda ya yi mana fashin baƙi kan wannan ranar da kuma makomar ‘ya’ya matan. Ga ƙarshen hirar, amma za mu ɗora ne daga gaɓar hirar wadda muka ɗan shiga ciki ɗazu, inda Gamawa ke cewa.
Kuma ba ma yau kawai ba, kusan kullum rana ce ta tunawa da al'amarin da ya shafi mata, amma wannan an keɓe ne saboda a yi nazari a kai a kuma samo hanyoyin da za a taimaka musu wajen inganta rayuwarsu. Idan muka taimaki mata, kanmu muka yi wa alfarma.
To barista, akwai masu ganin cewa idan aka ci gaba da inganta makomarsu ba a aje mizanin da za a tsaya a kai ba, za a kai ga inda ma shugabanci zai kasance daidai wa daidai tsakanin mata da maza, ta yadda za a samu rudani alhalin a cewarsu halitta ma ta nuna cewa mace tana da iyaka. Shin kana ganin a daidai ina za a tsaya ta yadda ba za a samu rudani ba idan haka ne kamar yadda wasu ke hasashe din?
Da mace da namiji duka ‘yan adam ne, kuma Allah ne ya halicce su, kowa ya bashi irin nasa haƙƙi da irin nasa ‘yanci. Bambanci a wajen halitta, wani an yi shi zai iya haihuwa, wato mace kenan, wani an yi shi ba zai iya haihuwa ba. Duk wanda ya rena tunani ko hankalin mace sai ya dubi mahaifiyarsa, ai mace ce. Ni a irin nawa fahimtar shi ne Allah Ubangiji su ma mata ya musu irin tasu baiwa. Bai kamata a ce mutum ya ji tsoron mace ko ya ji tsoron a ba wa mace haƙƙi ba. Yawan mutanen da suke duniya a yau kusan rabi mata ne. Ina gani ba ai adalci ba idan aka samar da tsarin da za a ce kusan kashi 90 maza ne suke gudanar da al'amura, kuma zai kaga an tashi gudanar da al'amuran nan abubuwan da ya shafi mata ba a sa su a ciki ba a kula da al'amuran da suka shafe su. So ni a irin tawa fahimta kuma wanda ina gani ko a addinance ma Ubangiji Allah ya halicce mu a matsayin bayinsa ne gaba daya kuma kowa an ba shi ƴancin sa. Bai kamata a tauye wata haƙƙi dan kawai tana mace ba. Ina ganin haka hakan nan an yi zalunci. Ya saba wa dokoki da Ubangiji yayi ya saba wa kuma dokoki da dan adam ya tsara wa kansa ne yadda zamu zauna lafiya da junan mu. Me yasa ake tsoron shugabancin mace? Me yasa ake tsoron shugabancin mace? Me yasa ake tsoron bawa mace ilimi? Me yasa ake tsoron bawa mace aiki? Idan ka taimaki mace ba alfarma ka mata ba, ita ma Allah ya halicce ta da haƙƙinta, kuma Allah ya halicce ta ya ba ta damar da idan ta biyu, kunnan ta biyu, hannun ta biyu, da kwakwalwanta da tunaninta. Akwai al'amura na ci gaba masu yawa da aka yi a rayuwar ɗan adam wanda mata ne suka yi. A tarihance a addinance muna da wato mata da yawa jarumai irin suna na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ka duba a Najeriya a tarihi muna da irin suna na Asma'u ƴar gidan Shehu Usman ɗan Fodiyo. Waɗannan malamai ne a irin nasu kuma mataki su ma shugabanni ne wanda kuma shugabancin su ya haifar da adalci da cigaba. Ni a irin tawa fahimta shine wato duk wata al'ada da aka dauka na cewa za a wulakanta mace mutane ba za su cigaba ba. Kowa a bashi haƙƙinsa irin haƙƙinsa da ya dace. Wulakanci kuma kowaye ne a kiyaye kar a masa wani wulakanci. Ya fa kamata mu mata mu zamgane.
Wannan haka yake Dr. Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard ke fashin baki kan ranar mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi sallah lafiya. Salihu Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan kasafin kudin Najeriya, kuma yau za mu dora daga inda muka tsaya makon jiya. Madina Dauda ta ci gaba da fira da wannan tambaya da ta yawa Alhaji Garba Wala.
Ibrahim Garba Wala, kana ganin wannan hali da ake ciki har zai iya sawa wani ya sha'awan ma shigowa wannan kasa ya ce zai zo ya zuba jari?
Batun maganan halin da ake ciki a bisa yanayi na gwagwarmaya ma da ita kanta gwamnati ke na maganan rashin tsaro. Musamman maganar Niger Delta, a halin da muke ciki yanzu a nan cikin studio, mun san me ke gudana a bangaren Niger Delta yanzu haka. Ana yunkurin a ce za a je a share wannan gurbataccen yanayi da suka samu kansu a ciki saboda irin abubuwan da ake na barna. To babu yadda za a ce mutumin da ke kokarin ya zo ya samu yalwa ne ya kawo ya zo ya nemi arziki ya samu yalwa ya shigo ana cikin wannan yanayi. Sannan idan aka mai da hankali musamman abubuwan da masana suka yi magana, kamar abinda shi Dr. Ishau ya faɗi, na cewa ga sharuɗa da ake da shi na yadda ake gudanar da ita kasafin kuɗi. Shin akwai tsari da ake bi na a aikace nake magana, na a tabbatar da cewa an samu wannan biyan bukata, ko kuma an bi tsari har ma a zo a samu wato result ko kuma sakamako a bayyane? Wannan shine abin tambaya. So bisa tambayar ki, akwai abubuwan da yake so mu mai da hankali akai. Na zahiri maganar budget muke anan. Idan ana maganar budget, aka zo aka ce an dauki wata, wasu sun yi babakere sun dauki wani ayyuka suka kifa anan saboda su ma su samu wani abu da ake ce da shi padding a Turanci. Shin wake da tabbacin cewa shikenan an yi dan babu? Ina so mu mai da hankali akan wani bangare na gwamnati, musamman abin da ya shafa wannan hukuma da suke gyaran hanya
FEMA.
A kuma a dauki, mun yi nazarin wannan abu, a je a dauko budget din FEMA a duba, za ka ga ko za ku ga abin takaici a ciki. Akwai ayyuka wadda aka sa na local government akan ayyuka da za a yi na federal government. Wannan tabbas ta ina aka samu wannan? Sannan ana magana cewa yanzu nan a wata, yanzu muna watan 6, yaushe za a bada kuɗi aikin hanya da rani ake yi? Ga damuna ya shigo, daga yanzu zuwa wata nawa ne ruwa zai tsaya? Sannan za a ce wanda aka bashi aiki na gina hanya na shekara 2016 ya gama aikinsa, har a ce eh lalle wannan daga cikin kuɗin da aka yi kasafi ne na shekara na 2016, sannan a ce eh an gama a zo a shiga kuma na shekara na 2017. Akwai abubuwa na nazari anan. So wannan siyasa da ake shigowa da shi na a zo a yi ta bugawa tsakanin 'yan majalisu
da bangaren shugaban kasa ko bangaren zartarsu ba talaka baya bukatun shi na goyi bayan abinda Alhaji ya fadi babu bukatun wayannan abubuwa mu koma mu ga kanmu gaskiya abinda muke magana anan shine akwai kungiyoyi bari in magana a wani bangare wanda yake min ciwo wanda ya shafi wannan magana da muke shin idan aka ce masu bawa gwamnati shugaban kasa shawara bisa ko kuma masu kula da harkokin yada labari na tsakanin shugaban kasa da ƴan Najeriya wane ne yace ba su da haƙƙin su dauki bayanai na ƴan Najeriya su kawo shugaban kasa in zai za su kawo bayanai daga bangaren shugaban kasa su kawo ƴan Najeriya ba za su dauka su meda masa ba halin da ƴan Najeriya suke ciki ba haƙƙin su bane na su meda su tattara bayanan ne yadda ya kamata a samu a mika shi shugaban kasa san halin da ake ciki ɗan Najeriya idan ya samu kansa a bangare na mai biyayya kada a dauka jahili ne kada a dauka mara hakuri ne kada a dauka bai san abin da yake ba kada a dauka cewa ba mu san me muke ba yadda kungiyoyi suka tsaya suke da al'umma suke zuga shugaban kasa suke yaba masa suke kara masa karfin gwiwa kada masu wanda suke tsakani su kawo su zama cewa su ne matsala idan ko lokacin da talakawa ko al'umma za su juya ba zai dadi ba muna wannan magana ta zahiranci ne anan ba mun zo bane mu zauna a zuga gwamnati ko a zuga wani ko a yi fatanci saboda a'a magana ce wanda ake yi a bayan fage muka kawo ta duniya su ji su shaida ba za mu zo bane mu ma mu fake mu yi ta zuga ana cewa kaza ni kai na nan da nake magana ni ne mai yada bayanai mai kula da bangaren abin da ya shafi information na I stand with Buhari kungiyar da muke ban ina tabbatar muna haka din ba wai mun zo bane mu yi bambadanci mun zo ne mu tabbatar da cewa aqida irin nasa da ra'ayi irin nasa an yi koyo da shi shine ya kawo ga al'umma suka zabe shi dan haka a local government ina Buhari da yake wajen a councilori ina Buhari da yake wajen a chairman an ka koma ko majalisu na jihohi ina Buhari masu ra'ayin Buhari da suke wurin shi kadai kawai aka sa a gaba kowa shikenan daga me neman kujera yace ba zai iya zagin Buhari ba ko kuma ba zai kushe shi ba daga me neman wani abu ce a kar ku tabo wannan ba shi bane Buhari baya san wannan bai tare da me wannan sannan su da suke kusa da shi su sani cewa mu ƴan Najeriya mun san me ake mun san kuma wane ne shi Buhari
to Malam Yusha'u bari mu dawo yadda waɗannan bayanan da muka yi gaba daya zai taimaka wa gwamnati wajen gyara halayyar mutane su daidaita da yadda halin gwamnati yake yaya zamu yi
ba wato Hajjia Madina abinda Aji Wala ya fada da abinda doctor ya fada ya ta'allaka ne babu gwamnati da za ta yi nasara in talakawa na yunwa wannan zahiri ne saboda haka kuma mu a bangaren tattalin arziki ra'ayi ya rabu biyu ne Hajjia kafin a zama daya kasa takan zama daya idan farashi ya daidaita su babban magana shine wata rana muna bayani irin haka sai bayani ya bayyana dan ya musu kai duk duniya tun kafin a shata iyakokin kasashe ana kasuwa kasa da kasa shi yasa ra'ayi masana yake su biyu shine ra'ayi irin na David Ricardo shine kasa ta yi kasuwanci ta kuma siyo abin da ba ta da shi domin ta ciyar da ta daidaita farashi kuma ta ciyar da mutananta to Najeriya inda muna da shinkafa da abubuwan da muke samarwa don a ci a rayu inda muna da su a ƙasa to da farashi bai wannan dagawan ba haka kuma gwamnati tana da reserve na kuɗi a inda ake ajewa a 2014 shugaba Goodluck ya ciro a cikin kuɗin ajiya 2.8 billion dollars da miliyan 800
to raran kuɗin nan da kake faɗi ta cikin gida ne ko dai asusun ƙasar waje
asusun ajiya na ƙasar waje wanda ake taimakon ƴan ƙasa da shi ko dai ta bangaren kasuwancin kuɗi ko kuma ta bangaren daidaita farashi
me ya faru da raran asusun raran ta ƙasa
raran asusu gwamnati za ta yi bayani amma mu muna bayani abin da shafi tattalin arziki da girmansa da yanda ake tafiyar da shi dole ne ƙasa ba zai yi kasa tana da biliyan 30 a reserve dinta ta kasa ciro kuɗi daga reserve dinta domin a samar da abinci a ƙasar ba na gajeren zango
tambaya ta
na'am
shin dole ne sai an tabo wannan asusun tunda ana da wata asusu a gida da ake aje raran kuɗi
Hajjia in ana maganar kasuwancin ƙasa da ƙasa
sai an tabo wancan
sai an tabo wancan shi sai yake a foreign reserve din kuma abin da ya tabbata shine mashawarta ko ba mashawarta wannan daktar yayi magana dole ne a samu daidaito kuma a samu mashawarta masu tausayin mutane saboda a tattalin arzikin kasa kasa tana kasuwanci da dalilai kala-kala. To mu a dalilin mu na yanzu kusan shekara 16 da aka yi ana shigo da shinkafa ne, an ta siyasan shigo da shinkafa. A bara shinkafan nan mu ma muna da ra'ayin ayi shinkafa a kasan mu, amma bamu da ra'ayin farashin shinkafa ya ninka a wata 12. Waɗannan abubuwa gwamnati ta san dalilan, ta san yanda za a yi a fito da a daidaita a sauƙaƙa ma talaka akan farashi. Idan ba a sauƙaƙa ma talaka akan farashi ba, to akwai matsalan da zai samu tattalin arziki. Shine daktar yayi tun daga farko an raba mutane biyu, da masu kuɗin gaske da talakawan gaske. Masu kuɗin gaske sun kulle kuɗaɗe iyaka su ciro bandar ɗaya na dala su ba ɗan canji ya kawo musu kuɗi mai yawan gaske. Shi kuma talaka ba inda za shi, a banki bai da shi, a gida bai da shi, kai abinci shi ya ƙare kuma farashi ya hau. To haka ake rayuwa a ƙasan, kuma ba daidai bane. Dole gwamnati, akwai emergency situation.
Kash, ga bayanai, amma saboda ƙarancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa. Idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin baƙin mu, Malamin Shehu Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakilin mu Madina Dauda, ne Salu Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrahman Amwasi. Hakika yau ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, to ana nuna cewa game da wannan rana akan bada haƙƙi ga kowa da kowa, haƙƙokinsa kama daga ɓangaren mata kuma a ba su haƙƙi. Cewa kar ya kasance ana samu saɓani, wani na cin zarafin wani jinsi kuma ya ci zarafin wani.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmadu ne mai tashi kofar tasha biyar ga Kingston Nigeria. Yau ku isa na shafuwa a gonan jihar Kebbi, don Allah ya taimaka ma ƙungiyar cigaban garin Jega da motoci da babura, domin zuwa wannan kungiya ta ci gaban garin Jega. Gaskiya mun ga amfaninta, an rage ababe da dama na ta'addanci da sauran sashe.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Zayyano Atom Tambuwar Sokoto State Nigeria. Muna miƙa alhini na rashin mai girma mai daraja marafan Sokoto Alhaji Dr. Umaru Aliyu Shinkafi akan rashin sa da aka yi a satin da ya gabata. Muna miƙa juyayi ga iyalansa da kuma gwamnatin jihar Sokoto da tarayyar Najeriya da duniya baki daya.
Assalamu alaikum murya Amurka, daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na jiga local government. Ina kira ga mawaƙin nan Rarara. Ya ce Buhari ya ce kada a yi dawa da baji. To, ɗan majalisar tarayya da sanatoci na tarayya su kan sun yi dawa da baki. To mu kuma su jira mu, za mu yi dawa, za mu yi rogo da suga daga ɗan uwa mai Allah na jega local gama.
To yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya, amma a taƙaice.
A Afghanistan, ma'aikatar kula da harkokin cikin gidan ƙasar ta ce an samu ragowar 'yan sanda da suke mutuwa sakamakon hare-hare da ake kaiwa a ƙasar da kashi 40, idan aka auna da abin da ya faru bara a daidai wannan lokaci. Muƙaddashi a ma'aikatar cikin gida Janar Muhammad Salim Ihsas ya ga sashen Afghanistan na murya Amurka cewa garan bawal da aka yi wa rundunar 'yan sandan ƙasar ya taimaka wajen kare 'yan ƙasar waɗanda suke aiki da kayan sarki. a wani rahoto da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar ya ce ta wato rahoton ya ce hasarar rayuka tsakanin jami'an tsaron Afghanistan ya karu da kashi 27 cikin 100 daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 15 ga watan Nuwamban bara idan aka kwatanta da yawan waɗanda suka kwanta dama a daidai lokacin a shekara ta 2014 amma komandan ƴan sandan kasar General Ali Sha Ahmad Zai ya ga sashin Afghanistan na murya Amurka ce ƴan sanda 66 ne aka kashe daga watan Maris zuwa ƙarshen watan Yuni bana idan aka kwatanta da 78 za a kashe daidai wannan lokaci a bara
to masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Sahabu Imam Aliyu da CD wanda ya hada mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.